الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka insha Allah za mu ci gaba ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma wanda muke ji cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah yau 15 ga watan Jumada al-akhirah shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin suratul maida mun tsaya aya ta 21 zamu tashi wacce take biye da ita malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
نعم ana cikin siyaki inda Allah subhanahu wataala yake ambata cewa a ambaci a lokacin da Musa ya ga yawa mutanansa su tuna ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu ya sanya annabawa cikin su ya sanya musu mulukan mun ji me ake nufi da muluk sannan kuma ya tuna musu ni'imar da Allah ya musu ya musu kyauta irin wanda bai ma talikai da ke zamanin su ba cikin kabilu da al'umomi sai su wato shine al-mannu was-salwa wa falaq al-bahr da abin da ya kama da irin wannan wanda Allah ta'ala ya ban su na ni'ima a wannan lokaci kuma annabi Musa ya musu umarni da cewa su shiga ƙasa mai tsarki mai albarka wanda Allah ta'ala ya rubuta musu ya musu umarni akan su shiga kuma kada su koma baya wajen yin kafirci da bijira madokar Allah subhanahu wataala in sun yi haka to za su zan masu hasara a nan duniya da lahira bayan da annabi Musa alaihi salam ya tuna musu ni'imar Allah kana ya musu umarni na ubangiji kalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa inna fiha qauman jabbarin wannan kasa fa da kace mu shiga akwai wadansu mutane wanda suke jababira kangararrun mutane wadanda ba a iyar musu qalu zalika li'annahum kanu bi shiddati batashihim wa azimi khalqihim qad qaharu sa'iral umami ghayrahum
wasu malamai suka ce sun faɗi haka ne saboda mutanen da ke zauna a wannan waje Baitul Maqdis da farfajiyarta na ƙasar Sham a wannan lokaci saboda tsananin yakin su damƙa da kuma girman halittarsu manyan mutane ne qad qaharu sa'iral umami ghayrahum sun darkake sun tankwasa sauran al'ummomi waɗanda ba su ba duk wanda ya fuskance su a wajen yaki baya iyarwa to shi yasa suka faɗi haka suka ce qauman jabbarin mutane ne kangararru da waɗanda ba a iyar musu wakil wasu malamai sun ce min baqaya adin daga cikin ragowan adawa ne ala ayi halin mutane ne dai waɗanda suke jababira kamar yadda Qur'ani ya ambace su iwalan masu tsayi ne zai quwwatin suna da tsananin ƙarfi kun san halittar da Allah subhanahu wataala yayi na annabi Adam ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah khalaqa Adama wa tuluhu 60 ziraa Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam tsayinsa zira'i 60 ne ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان النبي yace halitta bata gushe ba tana sake tawaya har zuwa lokacin da annabi ya fada har zuwa yanzu kenan wala anna zira'i menene zira'i ne haka ko to zira'i haka kai haka sau daya ka kara na biyu ka kara na uku watakila daga nan katangar zuwa waccan katangan ba zai wuce zira'i 15 ba wala Allah ko ina ga ba zai wuce haka ba 14 ne to ka zira'i 14 daga nan zuwa can zira'i 14 ne sai ka sake ninkawa sau uku kuma du ka ninka kaman daga nan zuwa nan sau hudu ka ƙara alako akai eh ka ƙara takwas shine tsayin annabi Adam ya kake gani kana so kai maka zama haka na'am to kaji mai wayo sai ya ce yana so saboda ba mai shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna sai an maida shi halittar annabi Adam kana tsammani haka dan tsugugi to yaushe zaka ji dadin aljanna sai an yi ka kaman annabi Adam haka annabi ya faɗa tokaji wani ya fudda wani fikihun ya ce zira'i ma ba irin namu ba na lokacin shi ne ya ce sun malam ya zalil khalqu yanqusu hatta al'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halitta sai bata gushe ba tana tawaya har zuwa lokacin da annabi ya magana wala Allah har yanzu wala Allah ila yawmil qiyama amma dai abinda annabi ya faɗa ya ce hatta al'an wala Allah inda za ta ci gaba da tawaya din da annabi ya faɗa wala Allah kuma za a iya faɗan mafhumi a ce tawayar tana ci gaba tun daga zamanin Adamu har lokacin da annabi ya faɗa watakila wala tazalu tanqusu ila yawmil qiyama wallahu a'lam to don haka su waɗannan mutane kattin mutane ne na gaske manya to shi yasa sai suka ce mu fa mun ji labari ga irin mutanen da suke wajen don haka ba za mu shiga ba Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna mufa lan nadkhulaha ba za mu shiga garin nan ba hatta yakhruju minha sai sun fita daga ciki fa in yakhruju minha idan suka fita daga garin to fa inna dakhilun to sa innan ne fa mu muke masu shiga kaga sun faɗi sharadi yanzu awa suka ga wa sharadi sun gaya ma Allah ne sharadi domin annabi Musa wakili ne na Ubangiji manzo ne nasa yana gaya musu sai da ya tuna musu ni'imar da Allah ya musu a baya in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin sai da aka tuna musu ni'imar Allah subhanahu wataala kuma sai suka kangare wai an ambata musu ni'ima ne da aka musu a tafsasa zuciya to Allah subhanahu wata'ala yace qala rajulani, wasu mutum biyu sai suka gaya ma sauran banu Isra'il, min alladhina yakhafun, daga cikin mutanen da suke tsoron Allah, ay yakhafuna Allah, su waɗannan guda biyu suna tsoron Allah. Dan haka idan aka ce rajulani min alladhina yakhafuna Allah, kenan ashe sauran la yakhafuna Allah shine mafhumin sauran wanda suka bada waccan ansa ba sa tsoron Allah. Wasu malamai suka ce rajulani min alladhina yakhafun, daga waɗanda suke tsoron sharon banu Isra'il. Wasu suka ce rajulani, mutum biyu ne, min alladhina yakhafun, su ma daga cikin waɗancan mutanen da suke tsoron jababiran ne, amma sun kasance a cikinsu ma'iyya ce jinsiyya, ba wai ma'iyya itiqadiyya ba, su ba su da ƙudiri irin nasu, su ma suna tsoron mutanen don kangararru ne, amma tunda Allah ne ya ce a bisa harshen annabi su za a yi. Ai, kama waɗanda aka zo wajen su ne alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, mutane fa sun haɗu sun ce za su muku cin kaca, wane da wane da wane sun zo, kuma an ambatan za su ji tsoron, amma tsoron bai hana su su dogara ga Allah ba. Fazadahum imana, wannan tsorata sun da aka yi sai ƙara musu imani da yaƙini cewa dama an ce musu za a fuskance su da barazana da tashin hankali kala-kala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharwa'u wa zulzilu, dama sun san an gaya musu haka. Dan haka yanzu da aka gaya musu sun tsorata da waɗancin, amma tsoron ba zai hana su aikata abinda Allah ya musu umarni ba. To sai ya zamanto a bisa wannan tsari, min alladhina yakhafun, daga cikin waɗanda su ma sun ji tsoron jababira, amma kuma bai hana su su faɗi gaskiya ba. To nan malam sai ya ɗauki fassara ta yakhafuna makhalafata amrillahi, suna tsoron saba ma umarnin Allah, wa huma sune yusha'u wa kalib, kamar yadda Abdullahi ibn Abbasin da wasu cikin almajiransa suka ambata. Su suna daga cikin wato sahabban annabi Isa alai annabi Musa alaihi salam, wato dukkansu kuma sun zama annabawa bayansa, annabi Yusha'u kenan da Kalib. Min an-nuqaba'i alladhina ba'athahum Musa fi kashfi ahwali al-jababira, waɗannan fa suna daga cikin wakilan da annabi Musa alaihi salam ya aika ne don su je su binciko yaya yanayin waɗannan mutanen yake, wannan jababira ɗin, domin daga cikin kowace ƙabila ne annabi Musa alaihi salam da Allah ya masa umarni sai ya ce to a bada wakili guda, sai ya zaɓi wakili, sai da aka tace sai aka san wakilai guda goma sha biyu, ko kuma daga kowane ƙabila dai an samu wakilai da dai wadaida. Su ya tura ya ce ku je ku bincika waɗannan mutanen, ta ina za mu shiga, ku zo ku kawo mana bayani. Kaga wannan sai nuna a ƙa'ida na addinin musulunci ya halatta za a yi at-tajsis, leƙen asiri, ku tura a je wajen kafirai abokan gaba a muku leƙen asiri, ku san wane shiri suke yi a kanku. Shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jasus ɗinsa wanda yake aikawa in za a yi yaƙi, ya ce ku je ku leƙo mana asiri, ku je ku binciko mana me suke ciki, ya lamarinsu yake. Wannan ya halatta fil harb. To Allah ta'ala ya ce an'ama Allahu alaihi, masu biyun nan Allah ta'ala ya musu ni'ima, bil ismati an ifsha'i sirri, Allah ya kange su, su ba masu watsa asiri ba ne, idan sun jiwo abu to ba za su faɗa ba sai a inda ya dace. Fakatama matala'a alaihi min halihim, su kan sai suka ɓoye abinda suka tsinkaya na yanayin yaya halittar waɗannan mutanen yake, yaya shirinsu na kayan yaƙi. Illa an Musa, in banda annabi Musa shi ne suka ba shi labari, su biyun nan ga annabi Musa kawai suka ba da labari, ku je ku binciko, ku zo ku gaya mu. Da suka je suka binciko, sai suka zo suka gaya mu annabi Musa alaihi salam bi khilafi baqiyatin nuqaba amma banda sauran wadancan wakilan su bayan sun ga mu annabi Musa ce to kowa ya iya ma bakin sa kada ku kuskura ku je ku ga yawo mutane fa abshahu su kan sai suka watsa labarin nan da nan suka shiga Facebook sun yada eh kowa ma ya gani fajabanu don haka sauran jama'a daga suka ji aka siffanta musu kun ga mutanen ai kamun sa ya kai daga nan su sai a tattara mutum uku ma watakila ya kaza ko ya tara mutane kaza an fata kisas amma wadannan kisas ne Isra'iliya da wanda ba su da asali shi yasa ba za mu ambata ba an dace mutane ne kawai masu karfi masu tudu masu jiki kangararu waɗanda ba isan musu ba ba za a iya musu ba to da suka zo suka ga mu annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce su rufe bakin su sai suka ga mu sauran jama'a shikenan sai aka kashe gwiwan mutane idan dina da za a shi aka shirya dan zuwa yin yaki yanzu sai ta karai to kaga sun saba ma Allah sun saba ma shugabanci dalilin da ya saka kenan mu sai aka sa mana ka'ida a addinin musulunci aka kwabe mu min ifsha'is sirr in ka je ka ga wa abu to ba a so ka fada na kwanciyar hankali ne da ana cikin tashin hankali kar ka fada domin koda na kwanciyar hankali ne mutane kowa yana cikin shirin sa yana cikin taitayi ta iya yiwuwa wadancan sun dauke kafa ne dan watakila su hilace ku to me yasa za ku zo ku faɗa masu hankali za su iya ganewa cewa kar kowa ya aje makaminsa hilan mu ake yi to haka nan abun da zai tada hankali ma ba a so Allah ya zargi akan masu yin wannan wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila ba a so da ka ga labarin kawai ka watsa to su waɗannan sai suka watsa to su waɗannan bayan Allah guda biyu an'ama Allahu alaihima Allah ta'ala yayi ni'ima akan su da samun istiqama to sai suka yi wa'azi ga rundunonin da suka karai udkhulu alaihimul bab ku shiga akan su ta kofa ai babul qarya ta kofan garin hiya baitul maqdis shine baitul maqdis muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da ita daga hannun azzalumai wala takhshawhum kada ku ji tsoron su ku shiga fa innahum ajsadun bila qulubin jukkunan ne kawai amma ba zuciya ƙaryar banza ake ta yi dama ba abin da suka iya ko ba haka bane wani kamba ma ne ba mai Isra'ila ba ana ga America ma ƙarya ne ba za ta iya fuskantar ta ba amma yanzu dai an gane fankan fayo ne ko wai kunnan jaki ya daina baiwa kura tsoro dan ta gane ashe ba kashi bane tsoka ne da in ta ga kunnan haka a tashe sai ta dinga tsoro tana guduwa ta tsammata kaho ne zai soke ta a sai ta gane ashe tsoka ne to kage sai daina bada tsoro to dan haka kage yanzu ba ga Yahudawan ba mazaje ne yan tsirari dubanni tsirari dubanni tsirari da basu wuce mutum 3000 ko abin da ya kama da haka ba su ne sojojin da ake faɗa ka taibul qassam din yan tsirarin sojoji ne kuma su suke yakar su su kuma runduna da duk irin alatul harbi da suke da shi amma ba sa iyawa eh kawai sai suka koma yaqatuluna nisaa wal atfal wa yaqatuluhum rijal ko ba haka lamarin yake ba su je su kashe yara da mata saboda sai ba za su iya fuskantar mazaje ba mazaje kuma su tsantsana musu su fuskanci mazaje mana Allah ka ba su nasara karshen su ne yazo bi iznillahi to suka ce udkhulu alaihimul bab ku shiga gare su ta kofa kai fa idza dakhaltumuhu idan har kuka shiga bisa umarnin Allah fa innakum ghalibun za ku samarin jayi kun manta baya Allah ya baku nasara kan fir'auna baku da kome ma Allah ya halaka shi a gaban ku duk da rundunar tasa da yake da shi da ba wanda ya kai shi a wannan zamanin to Allah ta'ala ya ambaci waɗannan bayan Allah guda biyu suke musu wa'azi qala zalika tayaqqunan bi nasrillahi sun fadi haka suna masu yaqini na cewa Allah zai taimake su wa in jazan bi wa'dihi dan kuma wanzar da alƙawarin da suka riƙa daga Allah don haka sai Allah ya ce wa alallahi to lallai ga Allah fatawakkalu ku dogara in kuntum mu'minin in har ku kun yi imani ta iya yiwa kuma ƙarshen kalamin waɗannan rajulani alladhina yakhafuna an amallahu alaihim ne suka ce lalle ga Allah wa alallahi fatawakkalu to lalle ga Allah kawai fatawakkalu ku dogara yafi balaga akan a ce tawakkalu alallah wa alallahi sai aka ce fatawakkalu ma'ana ga Allah kawai shine abin da za ku dogara in kuntum mu'minin amma sharadin in kun yi imani billahi kun yi imani da Allah wa sihhati nubuwati Musa kun yi imani da inganci na annabtar annabi Musa alaihi salam sai suka ce me
qalu ya Musa inna lan ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين
الله تعالى يتي قالوا وأن متاني بنو إسرائيل دود وأزند أكام سيسوك تي ya Musa ya Musa inna mu fa da kake gani lan nadkhulaha ba za mu shige ta ba sam abadan har abada ma da mu fi ha matukad dai wadannan kangararrun suna ciki ba za mu shiga ba ku duba ta akida da suka jeranta inna lan nadkhulaha abadan hasa uku inna lan abadan duk ta akidi ne wato suna nuna cewa mu fa mun riga mun yanke hukunci ko Allah ne umarni wato su ba za su yi ba in dai mutanen suna ciki ba za su shiga ba to wannan haka al'ada duk wanda ya dogaro da dabararsa amma wanda yake dogara da karfin Allah baya karai shi baya duba karfin mahaluki karfin Allah yake dubawa to don haka idan har Allah ta'ala ya bada assurance akan wani abu ko aiwatar ku musulmi Allah zai zantar da ku to kada ku raba wuta ku samu wannan yaqinin kada waɗancan ku kalle su kada su ba ku tsoro kada su muku barazana in dai Allah ne ya umarni to ku fuskance su a kowane irin yanayi ne don haka sai suka faɗi mummunar magana ta rashin ladabi da dama yahudawa suka gino a kayinta suka ce fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi Musa kai da ubangijin naka kuje ku yakin inna hahuna qa'idun mukan muna nan anan ba inda zamu ci ku duba munin magana idhhab anta wa rabbuka fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi kai da ubangijin naka kuje ku yakin inna hahuna qa'idun mukan muna zauna anan ba inda zamu ci ka'iduna an alqital mu kan mun zauna mun nada hannayen ba za mu yaki ba annabi Musa ya sha wahala da mutanansa shi yasa ka yace limatu uzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum me yasa kuke ta cutar da ni ne kan instances kala kala da suka dinga cutar da annabi Musa bayan ni'imar da Allah ta'ala ya musu ya aiko shi ya kubutar da su daga fir'auna aka halakar da fir'auna a idansu amma suka ci gaba da cutar da annabi Musa kafin su tafi baitul maqdis din akan hanya suka dinga wannan abun fa bautar dan maraki da samiri ya musu cewa ba za mu imani da Allah ba koda mun ji maganar sa sai mun ganshi ido da ido da cewa ba za mu je yakin ba kai da ubangijin naka kuje ku yi duk akan hanya suke yi bayan an halaka fir'auna ne kafin su kai destination din su to kaga annabi Musa ya sha wahala da mutanansa kuma har yanzu zuwa yau dinnan karaita shi suke sai abin da ya musu dadi a zuciyarsu suke dauka a cikin at-taura har yau wanda bai musu dadi ba kai basu nuna maka ita ba balle ka santa balle ka san me suka zaba me suka watsar kuma suna nan suna karatunta har yanzu annabi rahama sallallahu alaihi wasallama shi ku sai Allah ya zaba masa zababbu waɗanda ba sa musu a abin da annabi ya faɗa in dai annabi ya gaya musu sami'na wa ata'na abin da suke faɗa kenan sam'an wa ta'atan ya rasulullah mun ji kuma ba za mu biya manzon Allah ko yaya lamarin yake shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin badar annabi bai fita dan yaki ba shirin yaki yayi ba labari aka gaya masa ga Abu Sufyan yana kusa da mu da ayar mutanen da suke gadin ayar nan ba su wuce mutum 30 ba kuma dukiyar Qurayshawa ne diyaninta nayi gudaranci ko dukiyar Qurayshawa ne baki dayanta annabi sai ya ce maza mu fita tunda dama Allah ya musu izini uzuna lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu an musu izinin yin yaki to tunda dai ba a shirya yaki ba ga wata dama da zamu samu mu sami wato fansa na abin da aka kwace mana ko kadan daga cikin abin da aka kwace mana a Makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita shela kawai aka yi wa mutane bayan sallallahu alaihi wasallam maza wanda suke nan su fito zamu je mutara Abu Sufyan nan da nan mutane aka tattafa aka je aka dan shishira mai kulke ya dauko mai baranda mun sa ya dauko haka aka dinga fitowa kafa wani ma ko takalmi babu saboda ma talakawa ne shi yasa ka waɗanda suka fi yawa a cikin wannan yakin yan kabilan Khazraj ne saboda su ne angosu take kusa da masallacin annabi yan kabilan Aus suna nesa tsirari ne wanda suka samu zuwa to kaga annabi bai fita da niyan yaki ba sahabbai kawai sai suka ga yaki ga runduna Abu Sufyan ya tafo da mutum 1000 ba Abu Sufyan Abu Jahal Abu Sufyan din da suka je tarewa shi kuma Allah bai hada su da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci yaki ya bujiro mana Qurayshawa sun fito da shirin su da makaman su da kuma ninkin baninkin mu ya za a yi ba fa yaki muka fito yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ashiru alayya ibadallah ku nusar da ni ya bayin Allah ai an ce wa shawirhum fil amr ku bani shawara bayin Allah Abubakar Siddiq ya faɗi mai kyau Umar ya faɗi mai kyau sauran sahabbai almuhajirun duk kowa ya faɗi goyen baya amma annabi ya ci gaba da cewa ashiru alayya ibadallah to a wannan lokaci ne sai Sa'ad ibn Ubada sai ya ce ka annaka tu'ridu bina ya rasulullah kaman dai mu mutanen Madina kake nufi ya manzon Allah wato yan kabilan Aus sune wanda suka fita ba yan kabilan Khazraj ba yan kabilan Khazraj sune yan tsirari yan Aus su suka fi yawa sai ya ce kaman dai kana nufin mu ne saboda babu mutum Madina da yace kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru sai ya fahimci cewa ra'ayinsu annabi yake so su mutanen Madina saboda su suka fi yawa a ciki kuma su ne hosts sai ya kada baki ya ce fa wallazi ba'athaka bil haqqi law ista'radta bina hadha al bahra fa khudtahu la khudnahu ma'ak ina maka rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya da a ce teku za ka gani ka kutsa cikin sa ka ce mu shiga wallahi za mu shiga tare da kai ko ba kwale-kwale in ka ce mu shiga za mu shiga yace ma ta khallafa minna rajulun wahidun ba mu mutun daya wanda zai noke zauna a baya a cikin mu yace wa ma nakrahu an talqa bina aduwana gadan ba ma kin in Allah ya kai mu gobe mu jira mu hadu da abokan gaban namu tare da kai ya manzon Allah muna bayanka yace inna sabrun fil harb sidqun fil liqa lalle mu mutane ne masu tsayin daka in an zo wajen yaki mutane ne waɗanda suke cika alƙawarin da suka yi idan an hadu yace la'alla Allah an yuriyaka ma tukiru bihi aynak watakila gobe Allah ta'ala zai nuna maka abin da idanunka zai sanyaya maka idanunka fasir bina ala barakatillah tafi da mu ya manzon Allah mi yakin nan a bisa albarkar Ubangiji. Kaga su ba su faɗi irin abin da mutanen annabi Musa suka faɗa. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito. Akwai ruwaya ta Imam Ahmad Abdullahi ibn Mas'udin yake cewa wallahi akwai sahabin manzon Allah Miqdad ibn al-Aswad wanda na ganshi a wani matsayi a ran da aka yi yakin Badar, sai da nayi burin ina ma na samu wannan matsayin nasa. Sauran matsayi da na samu ma ba shi in samu ba wannan matsayin nasa na wannan rana an samu, saboda alwashin da yayi da kuma yadda ya faranta zuciyar annabi. Domin ana tsaye a wannan lokaci, sai shi Miqdad ibn al-Aswad ya ce wallahi ya Rasulullah la naqulu kama qalat banu Isra'ila li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila. Yace wallahi ya manzon Allah ba za mu taba gaya maka abinda mutanen banu Isra'il sai gaya wa annabi Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila, je ka kai da ubangiji ka kai yaki ba. Yace ba za mu fadi haka ba, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun wa satajiduna an yaminika wa an yasarika wa min bayni yadayk. Yace amma abinda za mu ce kai da ubangijinka ku yaki, muna tare da kai wajen yin yaki ya manzon Allah, zaka same mu dama da kai, hagun da kai, muna nan a bayanka a wajen yaki ya manzon Allah. Ibn Mas'udin yace sai yaga fuskar manzon Allah ta washe, annabi sai ya ji dadi saboda yanzu sahabbai sun nuna suna tare da shi, kuma Allah ya ba su nasara. To kaga Allah ta'ala a wannan waqi'ar ma ya fifita sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan sahabban annabi Musa, kamar yadda aka fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan annabi Musa alaihi salam. Don haka mu musulmi sami'na wa ata'na. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أم يقولوا سمعنا وأطعنا. قال تو لوكاتين سي أنبي موسى يجي مسو أي قال موسى حين إذن أنبي موسى لوكاتين سي يجي مسو يكي قال زوى قال الله يجي ربي يا أبنججينا إني لا أملك إلا نفسي وأخي. تو فعل أمر لن يأتي يا أبنججي متانا دهستك شيء اذهب أنت وربك فقاتلا inna ha huna qa'idun. Yace to ni bana mallakan da'ar kowa sai tawa, sai kuma ta dan uwana annabi Musa, annabi Harun akhi Harun ko lannahu kana yadi'uhu, saboda shi annabi Harun yana da'a annabi Musa. Me saka ai akwai mutum biyu rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihima, me yasa bai hada da su ba? Ba shi da tawfiki a kayan al'amarin wani wanda ba shi da isma ta nubuwa, shi ne yake da isma ta nubuwa. Annabi Harun yana da isma ta nubuwa, waɗanda suka masa da'a a bayan sun kangare. To shi saka sai ya ba da garanti na wanda ya san Allah ya ba su kariya, kansa da kuma ɗan'uwansa annabi Harun. Shi yasa ya ce yanzu lamuni ya Ubangiji na da'a a kan wannan lamari nawa ne kawai da na annabi Harun shi zan bayar. Shi annabi Harun dan uwan annabi Musa ne, wa kana akbar min Musa bi sanatin, ya girma annabi Musa da shekara daya. Inna ma qala hadha wa in kana ma'ahu fi da'ati Yusha'u wa Kalib, ya fadi wannan ne duk da cewa Yusha'u da Kalib su ma suna cikin da'arsa. La'annahu lam yasik bi halihima, domin su din ba ba zai ba da lamuni akan yanayin su ba. Wajawaza an yakuna munqalibaini ma bani Isra'ila, kuma ta iya yiwa watakila yana tsoron kada su ma su karkata tare da banu Isra'ila a ƙarshen al'amari. Don haka sai annabi Musa ya ce fafaruk, ya Allah kararabe, fafsil wato kararabe. Wasu suka ce malamai fafaruk, malaman tafsirin suka ce ai fahkum, ya Allah yi hukunci bainana a tsakaninmu wa bainal qaumil fasiqin, da mutanen nan da suke masu fita daga da'arka. Doma al-fusuq shine al-khuruj, wato al-fusuqu an ce al-fasiqu ne li'annahu kharijun an ta'atillah. Yanzu Allah ya musu umarni sun fice, to yi hukunci ya Ubangiji a tsakaninmu. Ai uhkum ma yastahiqunahu, Allah ka musu hukuncin abinda suka cancanta. Wa qila, wasu malamai suka ce bit-ta'bidi bayn ko bit-tabi'idi bainana wa bainahum, ya Allah ka nesanta tsakaninmu da su. Qala, to sai Allah ta'ala ya hukuncin kuma. Sai Allah ya ce fa innaha, to hukuncin da za a musu ita, ai a baya da suke bautar dan maraki ne Allah ya musu, wani hukunci ya musu? Faqatulu anfusakum, zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum, ku kashe kawunan ku suka yi ta kashe kan mai uwa da wabi da takobi. To yanzu kuma hukuncin sai Allah ta'ala ya musu hukunci, fa innaha muharramatun alaihim, ita an haranta ta a gare su. Akwai wani fikihu da za a fitar ana can, Allah subhanahu wa ta'ala ce musu yayi faqatulu anfusakum, me suka yi, laifin me suka yi, laifin shirka. Nan kuma sai aka ce fa innaha muharramatun alaihim, shiga garin ne aka haramta musu 40 sanatan, shekara 40 ba za su shiga ba. Da kisa da haramta shiga gari na shekara 40, wanne yafi sassauci? Haramta shiga yafi sassauci, wanne yafi tsanani? Kisa yafi tsanani. To ka ko anan zaka iya fahimtan cewa hukuncin shirka yafi tsanani a wajen Allah. A kayan wani aiki na kaba'ira da za a aikata, shi yasa yace ba zai gafarta wanda yayi shirka da shi ba ya mutu. To Allah ta'ala sai yace fa innaha ay al-ardul muqaddasa, wannan gari mai tsarki, muharramatun alaihim, haramun ne, aban haramtarwa ne akan su, an yadkhuluha, ba za su shige ta ba 40 sanatan, shekara 40, 40 sana, imma kai idafarsa a baya ko kuma yana biye da na gaba. Fa innaha muharramatun alaihim, an haramta musu ba faɗi mudda ba. Sai kuma aka ce 40 sanatan yatihuna fil ard, shekara 40 suka yi ta dimuwa ban kasa. To dai kaga ya dauki ma'ana shekara 40 ne ba bus sun shiga ba. In kuma kace muharramatun alaihim 40 sana, diddai ma'anar ta zama daya. Shi yasa in ka tsaya a alama daya to ba za ka tsaya ta gaban ba, in baka tsaya ta baya ba to a ta gaba za ka tsaya, in kuma ka tsaya a ta baya to ta gaba sabewa za ka yi. Yatihuna fil ardi, suka dinga dimuwa, yatahayyarun, suna ta dimuwa cikin kasa, shekara 40 fa. Wa hiya tis'atu farasikha, farsaki tara ne kacal, farsaki tara ne, cikin farsaki tara mil nawa ne a cikin farsaki daya? Na'am, 40 a cikin farsaki daya mil nawa ne? Ya ka ƙara zero kuma a gaba. Waje ne da bashi da nisa? A iya wannan wajen suka dinga tafiya, kamar misali, kamar a ce maka daga nan ne zuwa kyawa, a iyanan suka dinga ɗimuwa shekara 40, a iyanan suka tsaya. Qalahu Ibnu Abbasin, Abdullahi ɗan Abbasin ne ya faɗi haka. Don haka Allah ta'ala ce fala ta'asa 'alal qaumil fasiqin, Annabi Musa da ya samu damuwa akan lamarin mutanansa. Har yanzu dai ashe akwai saura, ga hukuncin da aka yi, ba za a samu inda za a zauna a tsuguna ba. Sai ya samu damuwa, sai Allah ta'ala ce fala ta'asa, kada kai ji takaici, 'alal qaumil fasiqin, akan mutane fasikai. Kamar yadda Allah ya gaya wa Annabi, fala tahzan 'alaihim, kada kai bakin ciki a kanka, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, watakila kana neman ka halakar da kanka saboda jin takaici dan ba su zama mu'minai ba, ka kwantar da hankalinka, rabu da su. To shi ma Annabi Musa aka ce fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, kar kai bakin ciki, haka Allah ya nufin hukunta musu saboda sabawar su. Ruwaya labar ya kawo a cikin tafsirin sa daga Mujahid, annahum kanu yusiruna al-layla jaddina, za su tashi tsawon dare, tunda ka san matafiya a da sun fi sanyin tafiya da daddare, tunda akwai sanyi. Ka kaddara yanzu koda masu babbar mota ai sun fi san tafiya da daddare ko? Barin ma mota irin ta da gwari mai yawan yin zafin nan, kaga an fi san yin tafiya da daddare. To haka su ma dabbobin jikinsu yana tafasa, in ana tafiya da rana ai jininsu yana tafasa, to an fi san tafiya da daddare. Shi ya saka suke tafiya da daddare. A rawaito idan za su dage cikin dare suna ta tafiya ana kokari, jaddina, suna ta dagewa cikin kokarin tafiya. Fa idza asbahu, idan suka wayi gari, idza hum fil mawdi'il ladhi ibtada'u minhu, sai su ga ai kewayewa suka yi inda suka tashi. An sa su a wani radio kenan, kamar zobe. Sai za su ga suna ta tafiya, mun wuce wannan bishiyar, mun wuce wannan dutsen, mun wuce kaza, amma kuma kashe gari in sun waye gari sai su gansu kuma ashe inda suka yada zango anan muka zauna ashe jiya daga nan muka tashi shekara 40 a cikin wannan yanayi hatta qarabu kulluhum baki dayan sai da suka kare illa man lam yablug al 20 sai wanda bai kai shekara 20 ba a lokacin amma duk sai da aka rasu kowa da sai da ya rasu annabi Musa shi ma yana cikin su da annabi Haruna alaihi salam duk su ma suna cikin wannan dimuwar su din ma ba spare ai suna tare da jama'ar su kaga su annabawa ne kuma salihan bayi ne masu biyayya ga Allah amma su ma ba su kubuta a cikin abin ba shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku kiyaye musiba ku kiyaye fitina ku kiyaye sabon Allah sabon da la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa hukuncin sa ba zai shafi wadanda suka yi laifin su kadai ba in yazo kan mai uwa kowa zai shafa wasu sun yi laifin kuma sai Allah ta'ala in fushin sa yazo sai ya shafi kowa to Allah ya ce ku kiyaye irin wannan kaga gashi wasu ne suka yi laifin annabi Musa yana ta kokarin nusar da su ma amma shi ma bai kubuta a cikin dimuwar ba hasali ma da shi da annabi Haruna a cikin dimuwar suka rasu hatta qarabu kulluhum illa man lam yablug al 20 sai yara kila wasu malamai suka ce wa kanu 600 alfin mutum 600 ne a dafa 600 ba kadan bane saboda da ba mutane da yawa ka kaddara da population din Najeriya nawa ne census 1963 ha census 1963 da aka yi non is population figure a Nigeria ha ina ku kai 80 kai wanda aka yi 1992 ne 1991 wanda aka yi 1991 ne shine 88 million in ji baban gida a wancan lokacin population din Nigeria gaba daya bai kai miliyan 50 ba na yawa da ke na kasa tuno wa figan ne ba na san fadi ba daidai ba amma na san bai kai 50 million ba kaga an ce 45.1 duniya tafin hannunka kenan yanzu kuma ana cewa miliyan 200 da wani abu to kaga duniyar ta cika to dan haka su mutum 600 suka dinga wannan dimuwa ka kaddara kuma ku duba a wannan yanayin ne fa saboda tausayi na Ubangiji suna cikin wannan dimuwan ne fa Allah ya ba su almanna wassalwa da falakil bahar duk a ciki ne aka dinga saukar musu ƴaƴan tsuntsaye daga sama suna ci aka dinga saukar musu da ruwan darba suna sha kuma aka fasa musu spring water ya fito kai koyon sai ka saya su ko gashi kyauta kowace kabila da nata ana fa cikin wannan yanayin ne na dimuwar Allah yana musu punishment kuma amma Allah ta'ala ya ba su abinci da yake mutanen banza ne suka ce lan nasbiru ala da'amin wahidin mu yanzu kullun sai nama da zuma gaskiya mu noma muke so hatta qarabu kulluhum illa man lam yablug al 20 qila wa kanu 600 alfin wa mata harun wa musa fi tihi annabi musa da annabi harun a cikin wannan dimo suka rasu wa kana rahmatan lahumu wa azaban li ulaik su kan sai zan rahama ce a gare su Allah ya amshe su zuwa aljanna Allah ya ruskar da mu da su su ku sauran ya zamanto wahala da azaba a gare su wa sa'ala musa rabbahu inda mautihi an ce annabi Musa alaihi salam ya roki ubangijinsa wannan ya tabbata kamar yadda mai ta'aliki ya nuna ya tabbata a cikin riwayar Bukhari da Muslim annabi Musa alaihi salam ya tambayi ubangijinsa a yayin da zai rasu an yudniyahu min al-ard muqaddasata min al-ard al-muqaddasati ramiyatan bi hajrin fa adnahu akan yana roƙon Allah ta'ala ya kusatar da kabarinsa dab da jikin baitul muqaddas yadda ba zai wuce jifan dutse ba kuma sai Allah ya kusatar da shi ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Hurairata ya ruwaito, wato Abu Hurairata yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu thamma la uritukum qabrahu ila janibi at-tariqi tahat al-kathib al-ahmar, inda yanzu ma a can nake, da yanzu a cananka nake baku wannan labarin, da na nuna muku inda kabarin sa yake ta gefen hanya a karkashin wata jigawa mai jar kasa. Annabi ya ce da zan nuna muku position din da kabarin Annabi Musa din yake kusa da Baitul Maqdis. To sai Allah ta'ala ya kusatar da shi. Wa nubi'a yusha'u ba'da al-arba'in, bayan wannan shekara 40 an fito daga wannan imuwan, sai Allah ta'ala ya bawa Annabi Yusha'u annabta. Wa umira bi qitalil jabbarin, kuma sai aka umarce shi ka jagoranci jama'a, tunda yanzu matasa ne, masu mugun halin sun tafi ko duk sun kare, wato kullum da matasa ake canja al'umma. Idan ba mu mai da hankali a kayan al'amarin matasa da yara kanana ba, al'ummar mu bayan mun tafi sai ta lalace. A zuba wa yara idanu, a san menene ke shiga wajensu na tunani, a san a wace irin tarbiyya ke dora su. Yanzu akwai masu kokarin rusa mana addini, suna nan suna aiki. Wani ne da naga aka turo min, yayi kama da irin malaman jami'a din nan, kuma a cikin classroom ne, kaman a ce a jami'a ne yana karantarwa, tsofo ne kuma, abubuwan da yake faɗa ba bai na psychology. To sai yake buga musu misale na yadda idan ana son canji al'umma, yace akan canji al'umma ne tsakanin shekara 20 zuwa 40 in ana son canja tunani. A tsakanin shekara ba za a iya ba sai shekara 20 zuwa 40, amma a cikin shekara 20 zuwa 40 ya faɗi matakai da ake bi na canja tunanin al'umma. To kage yanzu idan aka yi targeting din matasa, kuka rabu da su akan waya, akan Facebook, kuka rabu da su akan internet, shine mai musu tarbiyya, kuma ba kwa cikin menene yake shiga, menene yake fita, me ake cudawa a ciki. To lokacin da ku kuka kau, su kuma yin sun tashi da wani tunani ba irin naku ba, ko kuma ba ku hankalta kun gane wani tunani ake cusa musu ba. Shi yasa ka yana da muhimmanci kwarai da gaske a san menene fikirar matasa, wani tunani ake sa musu ta irin waɗannan kafafen yaɗa labaran. Wallahi almusta'an. To kaga nan wajen ma waɗancan sun tafi, waɗanda suka zan ƴan shekara 20, yanzu an yi shekara 40 ko suka yi, so ƴan shekara 20 sun zama ƴan shekara nawa? Sun zama ƴan shekara, su ne dattawa, ko da yake a zamanin mu ne dattawan ko a lokacin watakila kwarejawa ne, shekarunsu ai yana wuce namu. Al'umma Annabi ne 60 zuwa 70. To kage yanzu waɗancan tsofaffi sun tafi, yanzu na baya ne suka taso, an ɗauki tsawon shekara 40. Kage dama shi wancan mutumin ya ce shekara 20 zuwa 40 ake canja tunani, yanzu kaga a shekara 20 zuwa 40, ƴan shekara 20 ne yanzu an yi 40 sanata ya tihuna fil ard. Kage shekara 40 ta isa tunaninsu ya canza. To amma suna sun bai canza ba ta waɗansu janibin, saboda wata ɗabi'a jabaliya ko jibiliya, ɗabi'a jibiliya wadda take inherent ɗabi'a a jikinsu, wanda dama Allah ya halicce su da ita. Na'am. To sai aka umarci Annabi Yusha'u akan ya je yaƙi waɗannan mutanen, fasara bi man baqiya minhum, sai ya tafi tare da waɗanda suka wanzu, wa qatalahum, ya je ya kesu, wa kana yawmul juma'a, ranar juma'a ne, wa waqafat, ko wa wuqifan lahu, wa waqafan lahu shamsu sa'atan, sai rana ta tsaya masa tsawon sa'a guda, hatta faraga min qitalihim, har sai da ya kammala yakin. Wato bayan sallar al'asr ne ya je, sai aka dakatar masa rana har sai lokacin da ya kammala yaki. ya zo a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahki nabiyan yana bada labarin wani annabi da yaje yakan wadansu mutane fagaza annabin yayi yaki fadana min alqaryati salat al-asr aw qariban min zalik ya kusata da wannan alqaryan lokacin sallar al-asr ko kusa da lokacin sallar al-asr faqala lishamsi sai wannan annabin yace ma rana innaki ma'muratun wa ana ma'murun ke tafiyar da kike yi umarni ne Allah ya miki shi yasa kike tafiya to ni ma fa ki sani umarni Allah ya min a yau din nan da yake waɗannan mutana don haka sai addu'a yace Allahumma habisha alaina ya Allah ka tsare mana wannan ranan mu aiwatar da abin da ka mana umarni a wannan wunin fahubisat hatta fataha Allahu alaihi sai aka tsare ranar ta tsaya cak har sai da Allah ta'ala ya bashi nasara tukunna ta cigaba da tafiya annabi ya bada labarin amma bai ambaci annabin ba ya ce wani annabi daga cikin annabawa wa rawa ahmad fi sanadihi fi musnadihi haditha inna ash-shamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha'a layali sara ila baitul miqdas imam ahmad ibn hanbal ya rawaito cewa ita rana ba a tsare ta ga wani ba face ga annabi Yusha'u a dararen da yaje ya yaki baitul muqaddas kaga wannan riwaya ta fito Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi kuma Sheikh Nasir bin Albani ya inganta hadisin cikin silsilatu sahiha to malamin yace hubisal Yusha'u marwatan an tsare rana sau ɗaya ne ga annabi Yusha'u wa hubisal li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marataini amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dakatar masa rana har sau biyu ihdahuma ɗaya daga ciki yawmul khandaq ran da ake gazotul khandaq shekara ta biyar hina shugilu an salatul asr lokacin da aka dauke hankalinsu daga sallar al-asr hatta gharabati ash-shams sai da rana ta fadi wannan kan ya tabbata cewa annabi bai sallaci sallar al-asr ba sai da rana ta fadi to nan ma ne ya ce faradda Allahu alaihi hatta sallal asra sai Allah ya maida masa ita wannan rana ta dawo har sai da ya sallaci la'asar amma wannan bayanin bai inganta ba rawa zalika tahawiyu at-tahawi ne ya rawaito wannan waqala ya ce ruwatu wa thiqatun wa thaniya lokaci na biyu da aka dakatar mu annabi rana sabihata laylatal isra'i wato safiyar daren da wayewan garin daren da aka yi isra'i tunda cikin dare ne aka yi hina tazara al-ba'ira hatta akhbara biqudumiha lokacin da ya tsaya yana shauraran isowar ayari har ya bada labari wato na isowar ta wani lokaci za ta zo inda gurubi shamsi shi din ma lokacin faduwar rana ne annabi ya ce ga lokacin da za ta iso kuma rana tana kokarin faduwa ayarin bai iso ba sai aka dakatar masa da rana har sai da mutanen suka iso a wannan lokacin tukun rana ta fadi wannan shi ma to al-maqsud bil qissa abinda ake nufi dangane da ita wannan qissa dai wato wancan abin da ya tabbata na gazwatul khandaq tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shagaltuwa da aka yi bai samu yayi sallar al-asr ba har sai da magruba tayi kuma sai da masu kai sallar magruba shine abin da ya inganta sun yi sallar magruba tukunna sai aka ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ba mu yi al-asr ba fa sai annabi ya ce eh haka ne ba mi ba tare da cewa ko wasu daga cikin sahabbai su sun yi la'asar tunda ba a waje ɗaya ake ba ana can bayan gari ne ana tono ana ta aikin tono wanda annabi ya raraba sai ya auna mitoci annabi ya auna musu zira'i zira'i sai ya tara mutum 20 sai ya ce to ku zo kunan wajen shine naku ku tona sai ya saki aunawa sai ya ce to ga naku ku tona aka ga ya tsayi da fadi da zurfi da ake so kowa ya tona to an shagaltu ana ta wannan aikin kada kafirai su iso ba a gama ba to har sai aka shagaltu waɗansu suna wani bangare su sun yi sallah jullun jama'a duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su yi sallah ba sai da magruba ce annabi ya zo su ake sallah magruba da ake sallah magruba sai aka fadakar da shi ya manzon Allah ba mu sallar al-asr ba annabi ya ce haka ne ba mu sallar al-asr ba shagaluna an salatul asr salatul wusta qatalahum Allah sun dauke mana hankali daga yin sallar al-asr salatul wusta Allah wadaransu Allah ya la'ance su. Annabi ya faɗa haka. To abin da ya tabbata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawowa yake kawai yake sallallahu alaihi wasallam. Kuma ba a sake magarba ba. Akwai malaman da suka ce an sake magarba amma wannan riwaya bata inganta ba. Malai ce wal maqsud bil qissa abin da ake nufi da wannan qissa anna khalfal wa'di wa tarkal amali bi amrillahi yudkhilu al mukhalifina ma man kana fihim min as-salihin al aqilla fi ta'bin shadidin wa tulin madahu. Abinda ake nufi saba alƙawarin Allah subhanahu wataala da kinyin aiki da umarninsa yana shigar da waɗanda suka saba din tare ma da waɗanda suke salihai in dai su ƴan tsirari ne sai a jefa su a cikin wahala wacce take mai tsanani kuma wanda zangonta zai tsawaita kamar yadda waɗancan ya faru gare su wallahu a'lam. Wa fiha tanbihun lana ma'asharul muslimina law kunna na'qil. Malai yace a cikin wannan kissa akwai fadakarwa a gare mu al'umman musulmi mu bi Allah in ba mu bi Allah ba ko da ƴan tsirari ne suka zama su bin Allah mafiya yawa suka ki to in Allah ya so mu dantana mana sai a kasa fita sai a zo a roki Allah din kuma bai amsa ba saboda jarimar da ake aikatawa. Yanzu kaga wanda ba wanda baya dantana cefa ne sai ka danko ha na'am rikicin duniya kenan ka gani kuma waɗansu dai za su jingina tunanin su ce wani abu ne daban ai faduwar dala ne ai tunubun nan daga zuwa kawai shi ya dauke mana fetur ai waye da waye kaga har yanzu mutane ba su yi hankali ba ko ana tsammani wannan ne ina shugaba na kirkin ma sai Allah ya ga dama ya baku to in kuka saba masa kuma yake ya baku shugaban kirki ba ba daga wajensa bane qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kai kake ba da mulki a wanda kaga dama ba wai dan wanda kake so ba a wanda kaga dama in mutane suna saba wa Allah sai kawo musu fir'auna ma yace shine shugaban su ba shikenan ba kuma wanda yake kangarare idan yazo shi dama za a tsammaci abin kirki kuma a sa'in nan sai a ce laifin kangarare ne a sai a koma mai muke ma Allah wanda shine yake tsarawa mu koma wajensa sai ya gyara in muka gyara shi ma sai ya gyara mana in muka daidaita shi ma sai ya daidaita mana in kuma ka ci gaba da dimota sai a ci gaba Allah ka ba mu mafita abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum. Yana neman addu'a ta da ta sauran ƴan uwa akan cewan da yana da wani halayen banza amma yanzu Allah ya kawo masa sauki ya fara ganin canji Allah ya sa ya dore akan haka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maka shari'a da mu baki daya. Allah ya daidaita mu a kayan tafarki na manzon tsira. Allah ya mana garkuwa daga sharri na shaitan.